Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan asubahi na yau Litinin 25 ga watan Oktoba shekarar 2021. Baba Yako Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da su, ga kanun labarai.
Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera. Jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa ɗan Rasha da ke fatan neman bizar ƴanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da ƴanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro.
Kanun labarin kenan. A yau Litinin ne kotun ECOWAS take yanke hukunci akan shari'ar da take yi wa bangarorin siyasar jamhuriyar Niger game da zargin tafka maguɗi a zaben ƙasar.
Mun tabbatar da wanga zabe Muhammad Usman ya ci wanga zabe.
Kana nufin kenan kun tanadi hujjoji masu ƙwari
sosai.
Wato ita shari'a bisa ga hujjoji na ake tafka. Sun gabatar da hujjojin su, mu ma mun gabatar da namu hujjoji.
Hukumomi a jihar Filato Nigeria sun fara daukan matakan tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar da take fama da tashin hankali.
Mun duba cewa ba ka na ba yafewa muna cakunan juna, menene damuwa shigan gona yakan kawo rashin zaman lafiya. Mun cewa ban su kabilu idan an shiga gonanka kada ka dauka doka a hannu.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gubal zai gabatar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali, wanda aka fi sani da Abu Mansur, shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema, wadda a lokutan baya ta yi tayin biyan ladan dala miliyan 5 a kansa. Ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017. Tunda farko gwamnatin Somalia ta yaba da ficewar tasa, amma daga baya ta kama shi don ta hana shi tsayawa takarar shugaban yankin kudu maso yammacin kasar a 2018 a lokacin da ta gudanar da zaben shugabannin da ta yi na ƙarshe. Da yake magana daga Mogadishu inda aka yi masa daurin talala tun 2018, Abu Mansur ya shaida wa sashin Somalia na muryar Amurka cewa tsare shi siyasa ce. Ya ƙara da cewa an tsare shi ne don a hana shi yin takara. Ya ce an tsare shi ne don a kwace zaben kudu maso yamma. Jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa ƴan Rasha da ke fatan neman bizar ƴanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw, yayin da suka ɗaura alhakin haka a kan takunkumin da Moscow ta sanya. Wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Rasha ta yi Allah wadai da matakin bizan na Amurka, kuma wanda ya haifar da koma baya mai zafi daga kakakin ma'aikatan harkokin wajen Rasha Maria Zakharova. Jami'ar diplomasiya Amurka ta rubuta a dandalin Telegram cewa sun dade da lalata tsarin ayyuka na ofishin jakadanci a Rasha, wanda abin da aka saba yi ne na yau da kullum, hanyar fasaha lamarin da ya lalace sosai. Sai a bangaren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dora alhakin hakan gaba ɗaya akan Moscow. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da ƴanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga cetar rayuka a tekun Bahrum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na barin cunkoson ƴanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban ƴanci rani da ƴan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, A yayin da yau Litinin 25 ga watan Oktoba, kotun ECOWAS za ta yanke hukunci a shari'ar da take yi wa bangarorin siyasar jamhuriyar Nijar dangane da zargin tafka magudi a zagaye na biyu na zaben 21 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Jam'iyyun da ke goyon bayan dan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji Alhaji Muhammad Usman sun jaddada kwarin gwiwar samun galaba a shari'ar da ake yi a matsayin ta kafa tarihi a demokradiyyar yammacin Afirka. Sai dai magoya bayan Muhammad Bazoum na ganin abin tamkar wata almara. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemu Muni Barma ya aiko mana da karin bayani.
Muna ganin Alhaji Muhammad Usman yana jire daga wannan kotu ta faɗi gaskiya fisibilai.
Yarda da abinda suka kira kwararren hujjojin da suka gabatar wa kotun sai da yawo dangane da magudin da suke zargin an tafka a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar ne, yasa shugabannin jam'iyyun hamayya kiran gangamin magoya baya a matsayin wata hanyar jaddadawa duniya cewa suna da kwarin gwiwa kotun za ta tabbatar ba a yi wa dan takararsu Muhammad Usman adalci ba a zaben da ya gabata. Alhaji Abdul Kadir Umar Alfa shine kakakin kawancen yan hamayya na Kafin 21.
Mun tabbatar da wanga zabe Muhammad Usman ci wanga zabe.
Kana nufin kenan kun tanadi hujoji masu kwari
sosai
waɗanda za su gamsar da kotu.
Sosai hujojin nan in aka kakkabe wannan kuroyi na jabu da aka hada aka kukkulla da an cire su insha Allah Muhammad Usman shine shugaban kasar Nijar.
Sai dai magoya bayan dan takarar da hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda yayi nasara a fafatawar ta 21 ga watan Fabrairu 2021. Wato Bazu Muhammad na kallon yunkurin na 'yan adawa a matsayin shure-shuren da baya hana mutuwa, inji Honorable Abdulmumuni Gusman Kusa a jam'iyyar PNDS tarayya.
Wato ita shari'a bisa ga hujjoji na akenta sun gabatar da hujjojinsu, mu ma mun gabatar da namu hujjoji. Inda suke bukata a soke zabe ba za a soke shi ba don saboda ra'ayinsu, a za a soke shi ne in akwai fujja. Don haka mu ba mu da wani fargaba, kuma mun mutuntar da wannan koci na Sai da Yawo, kuma muna kyautata zaton za ta karanta doka. Mun ba da hujjoji kwakwara wanda da izinin lahi wannan hakata su ba za ta ci maruwa ba. Abubuwa duk an ka yi mu mun yi su cikin doka kuma cikin mutuntar da doka. Ba za mu sa tsammanin wani sakamako na wani koci zai fito ya saba sakamako na ga koti na ƙasa.
Wannan dambarwa mai nasaba da babban zaben Nijar na 2021 wani abu ne da ke kama da abin da 'yan magana ke kira mai abu ya rantse maras abu ya rantse, domin 'yan adawa na cewa
kotun ECOWAS ai mataki na farko ne kai wannan tsari da muke hakuri da lahi sai mun kai karar nan. Mu talaka ne muke ma wannan zaben da aka yi ba zaben Muhammad Usman bane ba, 'yan kasar Nijar ne suka tashi kotu da Kolkata suka zabi Muhammad Usman.
Kore yake hankali ya karkata wajen birnin Abuja na Côte d'Ivoire domin jin abinda alkalan kotun ta Sai da Yawo za su ce a zaman na yau Litinin. Kawancan jam'iyyun hamayya na Kafin 21 ACC da FRC ya buƙaci hukumomin Nijar su sallami ɗaruruwan mutanen da aka kama a sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe ta ranar 23 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga baban leda ci gaban labaran duniya kashi da biyu.
Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalinsu, kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen kasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya. Wannan wallafan labaran ƙarya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri. Takardun sun nuna waɗannan matsaloli sun addabi kamfanin tsawon shekaru, musamman a lokutan da membobin jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi mai mulki suka kirkiri shafukan Facebook da yawa don iza wutar bayanan da ke nuna ƙin musulmi. Sun nuna irin gwagwarmayar da Facebook ke ci gaba wajen cire abubuwan barna a dandalin nasu a cikin ƙasar da take da babbar demokuraɗiyya a duniya, kuma babbar kasuwar kamfanin. Kwanan nan kamar makon da ya gabata, hukumar shige da fice a Amurka ta yi amfani da jami'ai 6 don aiwatar da bukatun jin kai 14,000 ga 'yan Afghanistan da ke neman koma a Amurka bayan da Taliban ta karba Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta faɗa wa ma'aikatan ɗan majalisa Jim Lajibin na jam'iyyar Democrat daga Rhode Island. Ya faɗa a ranar Alhamis lokacin da suka gana da kwamitin majalisa mai kula da tsaron cikin gida. Lajibin ya ce ina so in ƙara faɗa aikace-aikace na neman afuwa 14,000 tare da jami'ai 6. Wannan gaba ɗaya kuma san ba za a yadda da shi ba, kuma ina kira da USCIS da ta magance gazawar nan take. Adadin yana ta karuwa a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da hukumar ta samu kusan 20,000 makamancin irin wannan bukata a ranar Juma'a, wanda ya ninka adadin sau 10 na bukatar jin kai da aka nema daga sassan duniya a shekara guda, a cewar jami'in hukumar USCIS.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto bana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Filatun Najeriya sun fara daukar matakan tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar mai fama da tashin hankali. Lamarin da ya kai su ga kafa wani kwamiti da zai zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya a jihar. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Kwamitin da rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta kafa don gano matsalolin da ke janyo rashin zaman lafiya a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa, Jos ta Kudu da Basa, ya gano cewa rashin yafiya da cakunan juna na daga cikin ɗimbin matsalolin da mazauna yankin ke fuskanta. Rundunar tsaro ta Special Task Force ƙarƙashin shugabancin Manjo Janar Ibrahim Ali ta kafa kwamitin ne wanda ya kunshi mazauna yankin da suka hada da Birom, Anaguta, Fulani, Irigwe, Hausawa da sauransu, don gano musabbabin rikicin da ya ƙi cinyewa a ƙananan hukumomin uku da ya haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kwamitin Prince Robert Ashi ya ce sun fahimci cewa matsaloli iri guda ne dukkan al'ummomin ke fuskanta.
Mun duba cewa ba kauna, ba yafewa, muna cakunan juna, menene damuwa? Shigan gona yakan kawo rashin zaman lafiya. So mu a kwamitin mun duba cewa a hana shigan gona idan amfani na girma. Mun cewa duk wasu kabilu idan an shiga gonanka kada ka dauka doka a hannu, ka je ka nemi hukuma kai karan damuwan da kake da shi.
Shi ma mataimakin shugaban kwamitin Garba Abdullahi Muhammad yace rashin kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'ummomin yankin na daga cikin matsalolin da ke haddasa rikici.
To na farko wanda muka identifying akwai rashin zamantakewa, Bafulatani yana can, Birom yana can, Miyango yana can, kowa an yi aware. Wannan idan mutum ya jefa dutse a nan ya san kashi 99% wanda zai samu Bafulatani ne, ko kuma kashi 99% wanda zai samu Birom ne ko Irigwe ne. Amma yau idan ga Bafulatani, gidan Bafulatani ga na Irigwe ga na Birom, to ba yanda za a yi Bafulatani ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fade a gidan dan uwansa Bafulatani ba. Ba yanda za a Irigwe ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fade a gidan Irigwe dan uwansa ba. To ashe idan wannan abun aka kai shi cikin al'umma aka yi haka, wanda da suke zugawa ai rashin zaman lafiya saboda aljihunsu za su ji kunya.
A gefe guda kuwa, Commander Rundunar Special Task Force a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali, wanda ya kafa kwamitin mai mutum 36, ya yi alkawarin aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, amma da haɗin gwiwan dukkan masu ruwa da tsaki.
I will try my best with my officers and men to ensure that this report is not going to be like those before it.
Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce zan yi iyakacin iyawata wajen ganin na aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, ba kamar sauran rahotanni da aka bayar a baya da ba a yi komai a kansu ba. Komanda ya ce ya yi matukar farin ciki saboda kwamitin ya tuntubi sarakuna, malaman addinai, matasa da mata don neman gudunmuwarsu. Don haka yake da yakinin wannan rahoton in an aiwatar da shi zai samar da dawamamman zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
shirin manuniya na muryar Amurka kan baiwa dukkanin ƴan siyasa dama ta kowane fanni.
Dan Najeriya, in ka ce APC za ta ƙara shekara biyu yana ganin kamar shekara 100 ne saboda tsananin azaban da yake ciki.
A shirin manuniya ƴan siyasa dake jam'iyya guda ma sukan samu sabani.
Kai yanzu ka je kai kuturinka nawa cikin al'umma ka gani talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shire faduwa.
Wasu ƴan jam'iyyar kuwa kan kalli sauran ƴaƴan jam'iyya a matsayin ƴan bani bani.
Mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne da zamu rinka rabon kuɗi kaman tasoyi gyada.
Su kuwa wasu ƴan siyasa gani suke damban dafe damin dama sherin kuɗin ƴan ƙasa ne ya bar talaka babu ko anni.
Dole talauci yazo. Mutum daya ya zauna ya ɗebi abin da mutum miliyan 10 za su tsawon shekaru 20 ya kulle shi kadai.
Ku ci gaba kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace safiyar Juma'a da karfe 6 ran jin shirin na manuniya.
Toma Dalla yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda ke irarin an zalunta ko tallafawa kwato haƙƙin marayu da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare ƴancin ɗan adam. A yau zamu ɗora ne kan ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don ƙwace filin Alhaji Bala Idris daga Sarkin Miya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfilu Hashim Gumel. Masu sauraro idan watakila ana biye da shirin da ya gabata muna garin Miya a jihar Bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da ƙarfin sarauta wajen kwace masa filinsa da ya ce ya samu daga gwamnatin karamar hukuma. Wannan dabarwa ta shafi sarkin Miya da ɗansa waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa ƙarfin doka domin matashiya ga kaɗan daga ƙorafin da Alhaji Bala Idris ya shaida wa wannan fili.
Sunana Alhaji Bala Idris Miya wanda nake karamar hukumar Ganjuwa cikin jihar Bauchi.
Me ke tafe da kai?
Abin da ke tafe da ni ina da wani fili a gaban gidana a cikin garin Miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gidan. Amma dan sarkin Miya Suleiman Yakubu mai suna Umar Gambo sai ya zo ya cire wani dan kasuwa mai suna Rabiu Dan Zaki.
Bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri?
Bayan an mallaka mun har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin so kwashe su jinkan kwana da abubuwa suka sai wannan kasuwa to sanadin haka sai shigar da su kotu. To ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba. Shi yasa da na ga bana son tada a tada hankali sai na tara hankali na ce ƴan uwana mai kasance kuma shi ne zo na shigar da su a magistrate court 2 court 2 da ke nan Bauchi. Na shigar da su criminal sun fasa min shago sun kwashe ka sun kuma yi gini akan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar mun. Na dauka kara su ma daga baya suka kai magistrate court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo kara aka hada ta da nawa ya zama a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alƙalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare. Da na buga fatashi an zuwa gaban sarki gwamna zuwa gaban sarkin Bauchi da gaban chairman na local government takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mu yi zama so biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewar an bar mun guna. Sai kuma sarkin mai bayan wannan zaman nan kuma sai ya kara na magistrate court dake kafin madaki aka shiga so biyu bai iya zuwa kotun ba sai ko ta gane cewa ina da gaskiya tunda shi ya kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren Ganjo local government kasancewa mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabinsa kuma mun je da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata 8 kenan to shi yasa na zo wani ofishi na ku don bayyana kokena saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakim mai fito wannan gida namu na magada ne uwanmu ya rasu shekara 15 da ya wuce.
A nasa bangaren sarkin Miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma alamar talauci na damun Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi.
To da ya faɗa maka din ba gaskiya faɗa mata ba.
To
ya kai kotu, kotu kuma ta yi bincike ta samu bayi da gaskiya. Ya je fada, fada mai mataba sarkin Bauchi, mai mataba ya tura maganar mahakiminmu. Hakiminmu ya yi bincike ya samu bayi da gaskiya. Ya kai local government, local government sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatar wa mai gaskiya gaskiya. Wurin ba ma wurin ba, gidan san ma ba nasa bane, gidan ma babana ne ya ba ubansa, kuma ginan nan gida ba ma fili ya bashi ba, ginan nan gida mahaifina ya ba ubansa. Bayan ubansa ya musu babana ya musu ban karba ba, na bar masa baya garin har sun zo su wannan fili. Dama ya yi maganganu cewa local government ne ta bashi, local government kuma ta ce in ita ta bashi ma ta yi rubutun tunda yana kokarin ya jawo fitina. Alkalin majistrator ya zo harmiya, ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru. Alo, kana jina?
Ina jin ka gare.
Yawwa, to saboda haka ne a wurina ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba. Yawwa, muna jira nema mu ji hukuncin da local government suka yi. Local government ta riga ta gama bincikenta domin an yi kwamiti sun zo har wurin sun zo sun duba. Kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba. Duk matakin da ya kamata a ɗauka a shari'ance an bi su. Saboda haka ni ban da magana da shi, sai dai duk inda ya sake kaiwa kotu muna nan a shirye. Ko ma ina ya kai muna nan a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya. In ma filin ciki da gaskiya ne, mu ba mu da wani shakka. Fili nawa ne, ni ne sarkin garin, ubana shi ba. Akwai masallaci ma a kofin gidan, mutanen unguwar suka roki babana ya ba su suka gina masallaci a wurin. Dukiya ce ta kare masa ya zama, kuma Allah ma ya ce a tausaya ma irin waɗannan.
Batu naku ya kai kaman shekara na?
Tara biyu kenan ana yi ko uku. Ni yanzu ma ruwa ne ya hana ni cigaba da gini, ba wai magana ta bane. Ya ɗebo har mutanen fada sun zo gidana sun roke ni. Na ba shi wurin ya ce baya so. Akwai wani sarki, babban sarkin Bauchi ne yanzu, yana cikin waɗanda ya ɗebo su a matsayin abokansa ne. Suka zo suka roke ni. Na ce to shi kenan, wannan wuri dai da ake magana a kansa na bar masa. Ya ce baya so, suna nan kuma da ransu.
Ya ce akwai lokacin da ka kai shi ƙara magistrate court, aka zo a kan ka bayyana, baka bayyana ba, har su wajen zama su biyu aka kori ƙaran, haka ne?
Wallahi taɓa ƙaransa ba. Ban taɓa karanta ba, shi ya karan ɗana da abokinsa da makinin da yake gina masa shago. Ni ban taɓa karanta ba, kan me zai yi karanta? Ni ban taɓa karanta ba, ƙarya yake yi. Ba gaskiya faɗa masa ba.
Shi dai mahaifinka shi ne ya ba ma mahaifinsa wannan fili.
Kowa kuma muna ina da shaidu. Iya abin da ake nema.
Saboda haka wannan abu ne tsakanin mahaifinka da mahaifinsa. Amma ku kuma yanzu daga ba kuka zo ana samun takaddama, ba ganin kudin nan iyaye sun yi aiwatar da abu na cikin zumunci da kauna, kuma ku iyaye kuna kokarin ku kawo rashin fahimta.
Ai, daga gare shi ne, ba daga gare ni ba. Ni kan ai shugaba ne na al'ummar miya. Mahaifina ba ma iya abin da ya masa ba kenan. Shi mahaifinsu zuwa ya yi miya, da ya zo Allah bai sauke shi a ko'ina ba sai gidan babbana. Kuma gidan babban nan nawa a cikin jeji, wato a kuni a gidan gona. Bayan ya shekara biyu uku ko hudu, sai ya faɗa ma babban nawa yana so ya dawo cikin gari. Babbana sai ya zo sai ya nema masa fili a gurin wansa. Sai Allah ya sa lokacin wani ya yi gudun haraji ya bar gidansa. Shi ne babbana ya shi babanmu ya umarni aka bashi wurin, yake zaune a ciki har kuma suka siya masa keken ɗinki, yake zaune yake ɗinki da yake tela ne ubansu.
Haka.
Saboda haka ka ga yanzu idan ya zo yana jayayya da mu, shi ya ce kanar ubansu, don ubansu ya mutu an bashi gida, an bashi gonan noma. Kuma da ya mutu babu wanda ya tuhume shi, babu wanda ya nemi ya mayar mana, mu ba mu nemi ya mayar mana ba. Amma wurin da kuma ya zama ba nasa ba, kuma ya ce dole sai an bashi, dole sai mun fita a wurin. Kaga wannan kuma akwai cin amana, cin amanar ma kuma yana cin na ubansu ne, don ubansu bai zo da gona miya ba. Kuma duk matakan nan na zuwa kotu da menene, ni ban yi karansa ba, kan me zan yi karansa? Wallahi bai taba yi kara su sai dai ina yi kara na duk inda ya kara na inda yin amsa.
Bayan sauraron korafin Alhaji Bala tare da jin korafin sarkin ne Alhaji Suleiman Yakubu, filin ciki da gaskiya ya kira shugaban karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Dayo Muhammad domin tabbatar da gaskiyar wannan batu. Ga kuma yadda muke da shi.
To ai abin da yake faruwa kuma dai aikin ka ne kana tambaya na.
Haka ne.
Amma ya kamata tukuna na farko da sai ya zo local government din nan ya sanar da wancan wancan kiran naci a ga ya masa ya zo local government ya zo da takardun. Kuma har yau da muke magana nan da kai wannan shiwa.
Haka ne.
To ai bari mu magana akan abin da naci a kawo mu gani saboda mu ba mu so a toye haƙin kowa.
Haka ne. So yanzu kai
saboda haka sai ya zo local government ya zo da takardun duka da aka bashi. Sannan kuma mun samu kwamiti na yan kwamiti din mu ji dai a haka ya aka bashi takardun. Kun an bashi takardun to me yasa yanzu kuma wani yake so gwace mata?
Haka ne.
So ya kamata ya kawo tukuna ba gani da ido.
Asuraro kun dai je da wannan lamari ya kasance. Saboda haka zamu jingina wannan shiri anan tare da baiwa Alhaji Bala shawara daukar takardun mallakar filin da ya kawo wannan shiri zuwa gaban shugaban karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Dayo Muhammad domin a samar da maslaha. Baki daya abin da ya sauka kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla gaida Sarfil Hashin Gumel. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali wanda aka fi sani da Abu Mansur shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema, wadda a lokutan baya ta yi tayin biyan ladan dala miliyan 5 a kansa. Ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017. Jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa 'yan Rasha da ke fatan neman bizar 'yanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw, yayin da suka daura alhakin haka akan takunkumin da Moscow ta sanya. Wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da 'yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga cutar rayuka a tekun Baharum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na barin cunkoson 'yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban 'yanci rani da 'yan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya. Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalinsu, kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen ƙasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya. Wannan wallafan labaran ƙarya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri.
Tumar sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa taziya ga wakilinmu a birnin Accra Ridwan Muktar Abbas na rasuwar ɗan uwansa Yakubu Muktar Abbas
wanda ya rasu a shekaran jiya. Kana za yi addu'arsa a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu a unguwar Fadama a birnin Accra. To Allah ji kansa da rahama ga sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa sautin, sai kuma injiniya mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.